نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a wannan yammaci na Laraba, yau 14 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda ya zo daidai da 1 ga watan 7 miladiya ta 2015, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin suratul kahfi. Kuma a kamar yadda muka saba, muka dan ansa kadan daga cikin tambayoyi da suka zo mana hannu. Wannan yana tambaya game da aljanu, wai za su shiga aljanna, da cewa wannan tambayar ba ta da wani amfani. Kai dai kai kokari ka shiga aljani, zai shiga ba zai shiga ba, wannan ba ruwanka. Kai dai in ka shiga ba shikenan ba. Abu Hanifa a cikin magabata shi ne wanda aka samu ko aka jingina masa maganar cewa aljanu ba za su shiga aljanna ba. Amma ko almajiransa, manya-manya almajiransa guda biyu, Abu Yusuf da Muhammad, da sauran almajiransa sun saba masa. Amma sauran malamai duka suna kan batun cewa aljanu, kamar yadda aka kallafa musu ayyuka, aka ce su yi abu kaza na ibada, su bar abu kaza, to wannan za a yi musu sakamako. Allah ta'ala baya tozarta sakamakon dukkan wani wanda ya aiki na kwarai. Inna la nudiu ajra man ahsana amala, kamar yadda ya zo a wannan sura, ba ma tozarta wanda ya yi aiki na kwarai. Kuma waɗanda Allah ta'ala ya ce za su shiga aljanna, ai su ne waɗanda suka yi imani, suka yi ayyuka na kwarai. Lallabina amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariya, jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال الله تعالى يا أمتي سوى نيتك الجنة يتي ولن سكي إيماني سكي أيكي نقوله تسوني أن الجنة الجنة سني أنسى مشكين سوى نسكي إيماني أنسى ممنا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، yayin da muka ji shiriya mun yi imani da ita. Qul uhiya ilayka annahu sama'a nafarun min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi. Saboda aljannu sun ce sun yi imani, kuma Allah ya ce duk wanda ya yi imani ya aike na kware dan aljanna ne. To me yasa suka fitar da su, kace su banda su? Inda a ce su banda su, to ya kamata alqur'ani ya bayyana cewa amma banda aljanna ba zai shiga aljanna ba. Saboda haka Al-Qur'ani ya nuna cewa ayyukan ruwa da aikin kwarai ya bauta wa Allah zai shiga aljanna. Su kuma suna cikin waɗanda aka kallafa musu su bauta wa Allah, aka ce in suka saba masa za a shigar da su wuta. To tunda har za a shigar da su wuta in suka yi sabo, dan menene in suka yi aikin kwarai kuma a ce ai ba su aljanna? So wannan maganar ba wata magana bace wacce take da muhimmanci da za a yi ta bincike a kanta. Sai wani da yake tambaya game da hadisin la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitra, mutane ba za su gushe da alkhairi ba matukar suna gaggauta bude baki. Yace ya ji wani ya ce wai bai inganta ba, to ban san wane ne wannan wani din ba. Amma dai hadisi ne tabbatacce, yana cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin Sahal ibn Sa'd. So ba shikenan dan wani ya ce kaza bai inganta ba, shikenan sai ya zama haka, sai ka saurare ka ji meye hujjarsa. Amma duk wani Tom and Jerry ya yi magana shi ke nan sai a sai wanda yake tambaya game da cewa ya halatta ya ɗauki Ƙur'anin masallaci ya kai gidansa. to in ka bude wannan kofar ai ka ce ai ta kwashe Qur'anin masallaci ana kawai gida sauraka bai kamata ba bai dace ba in za ka karanta ka zo masallaci ka karanta ka aje anan amma ka bude cewa wani za iya daukar Qur'anin masallaci wata rana sai ya dauka bar masallaci eh to sai kaga abin ana ta fada dashi Qur'anin masallaci Qur'ani ne kowa da kowa ba naka ne kai kadai ba zaka kakka dauke ka mai da shi naka kai kadai ya ka maimakon a ce ka saci kayan mutum dai ka saci kayan jama'a ne karatun sallar raka'atayn fajri da bai bayyana ake yin sa ko a koyi ana bayyanawa ne gurgurdan yadda zaka ciyar da kanka gurgurdan yadda zaka ciyar da kanka shin zan iya karanta alqur'ani in sauke shi a rana ɗaya domin hadda wato domin hadda ta tarinta yi ƙarfi to abinda dai ake so karanta qur'ani yadda wato zaka ba wa harfu haƙƙin su ba karanta alqur'ani ba kamar yadda aka ce hazzan ka hazzan shi'r wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka riƙa gaggatsa alqur'ani da sunan karatun alqur'ani wannan ba daidai bane in har yinin naka ko zaka iya daukan fara karatun alqur'ani daga asuba zuwa wata asuba din ka sauke kuma bisa bin dokoki da ka'ida dan hadda ka ta zauna wannan shikenan amma na san zai wahala kai karatun da ya kamata kai ba tare da kana cinye wasu haruffa ba ko kana bata wasu haruffa ko kana gatsa wasu kalmomi a ce kai a cikin yini guda ka sauke alqur'ani ka kaf kuma tare da wasu bukatun ka na yau da gobe da kuma hutu na dan adam da kake bukata so kai abin da yake zai fice makawa wajen haddar kuma ya taimaka maka wajen abin da kake karantawa ka samu ladan sa sai wani dan uwa da ya rubuto yake magana jarabawa da ake yi ta neko ko ta wayek da sauran nau'ukan jarabawa da ake yi abin da ya shafi islamic studies aka rubuto wata sura ta alqur'ani kamar rubuto qul ya ayyuhal kafiruna ko inna ataina ko qul huwallahu a ce dalibi ya fassara ya yi comment to in ya gama ya ce to karshe in ya gama zai ba wanda ba musulmi bane watakila invigilator din zai iya zama ba musulmi bane ko kuma bayan an gama sa hannu an gama baki a tattara takardun da qur'ani da wannan sunan Allah din aje aljefar inda za a wulakanta to yake tambaya laifin wane ne laifin dalibin ne ko kuma laifin waye babu shakka wannan laifin waɗanda suke tsaye akan harkar jarabawa ne wanda suke tsaye akan harkar jarabawa wajibi ne musulmi su san cewa komai na musulunci yana da khususiyya bai kamata a yi masa kudin gora ba yadda ake wa sauran abin da yadda za ka yi wa paper ta mathematics ko paper ta English ko paper ta biology ko wani abu irin cikin waɗannan ilimummuka na zamani a ce haka za ka yi wa paper ta Islamic studies za a kawo alqur'ani za a kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to ya kamata ya zamana musulmin da suke cikin wannan abin nan din sun yi abin da zai tsare alfarmar waɗannan takardu in kuma ba su yi ba to alhaki yana kansu Allah ta'ala sai ya tambaye su in har sun bari wani abu na alqur'ani ya shiga wani hali to babu shakka suna da kamasho suna da laifi a gurin Allah ta'ala bismillah mala abubakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
gabanin mu shiga tafsirin wannan aya akwai ƴan uwa da suka rubuto da suke neman addu'a daga ƴan uwansu musulmi akan bukatunsu na alkhairi da kuma waɗanda ba su da lafiya su ma suke neman a taya su da addu'a Allah ya ba su lafiya don haka mu sa su a cikin addu'o'in mu Allah ta'ala ya ba su lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu gaba ɗaya sannan kuma mu shigar da ƴan uwanmu musulmi da suke kasashen da ake fitintunu da tashi-tashin hankulan nan Allah ta'ala ya kawo musu zaman lafiya muna ganin irin abin da yake ta faruwa kwanan nan ko cikin ɗan kwanakin nan a Egypt a kasar Masar wanda kasar Masar babbar kasa ce kwarai da gaske a alamul islami kamar da mun taba wannan batun a nan kasar Masar ita ce wato zuciyar kasashen musulmi ta fuskar ilimi ta fuskar wayewa babu shakka duk abin da zai taba Masar to zai tasiri a ko ina a cikin duniya duniyar musulmi gaba daya a sharqil awsat gabas ta tsakiya babu kasar da ta kai girmanta wajen yawan musulmi a gabas ta tsakiya ita ce tafi kowa yawan musulmi to haka ce cincinu da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe sun ɓarke a ƙasar Masar to ɓarnar da za a yi sai ta fi wacce ake a Siriya ne sai ta fi wacce ake a Iraki sai ta fi wacce ake a Libya saboda yawan mutanen da suke ciki ba daidai suke da wasannan ƙasashen ba waɗannan ƙasashen a kan Masar ƙananan ƙasashe ne to kuna ga dai irin yadda su mahukuntan ƙasar suke so su inda suke so su tura ƙasar cikin bala'i cikin tashin hankali a cikin kwana biyu da suka wuce an kashe babban mai shigar da ƙara na gwamnati an sa masa bom wanda akwai da dama waɗanda suke zargin cewa akwai hannun gwamnati ma a sabon ɗin tunda akwai wasu rahotanni da suke bada cewa shi wannan bai mutu a cikin harin ba da kafarsa ya fito daga motarsa shi direbansa an yi hira da shi sai da kafarsa ni na kai shi asibiti amma aka fito da gawarsa aka ce an kashe shi bom ya yi masa ta'adi don haka ya mutu da haka ake zargin cewa ita gwamnatin kanta za ta iya shirya kashe shi saboda ta samu damar kashe waɗanda take ta kama sauran abokan hamayya ta a siyasance ba su da wasu manyan abokan hamayya a siyasance a gwamnatin kamar irin ƴan ikhwanul muslimin muslim brotherhood su ne manya-manyan ƴan adawa su a siyasance to kuma sun kama su sun ɗaure kusan shugabannin nasu mafi yawanci duk sun kama su sun ɗaure su sun yanke wa shi shugaban ƙasar da aka zaɓa sun yanke masa hukuncin kisa bayan shekaru da aka yanke masa sannan da wasu da dama daga cikin waɗanda shugabanni ne na ita wannan ƙungiyar rigimar su da Muslim Brotherhood rigima ce ta siyasa ba rigima ba ce ta waɗannan suna ɗaukar makami suna yaƙarta rigima ce ta siyasa suna ganin cewa sun yi ƙarfi a siyasance duk sanda suka bar su suka sake shigowa cikin harkar siyasa su za su mamaye ta wannan shine dalilin duk abin da yake faruwa don haka suna ganin gara su karya ƙungiyar gaba ɗaya su jingina su ga ta'addanci da sauransu sun kashe musu mutane a Rabi'a shekara biyu da suka wuce sun kashe wajen mutum 4,000 a rana ɗaya abinda Isra'ila ba ta yi ba duk yaƙe-yaƙen da suka yi da Isra'ila ba ta kashe musu wannan adadin ba a rana ɗaya shi wannan da aka ce an kashe kwanan shi ne ba da umarnin cewa a je a tarwatsa wannan ƴan zanga-zanga ko ƴan zaman dirshen a filin Rabi'a a lokacin aka kakkashe na kashewa aka ƙona-ƙonawa masu marasa lafiya ma da suke kwance aka bi su aka ƙona su to sannan aka kama shugabannin da wanda duk wai fito zanga-zanga ko ya nuna bai yarda da gwamnatin ba aka kama su a yanzu a kurkukun abinnan gwamnatin CC akwai sama da mutum 40,000 wanda aka kama su daga shekara biyu sama da 40,000 yanzu kwanan nan manya-manyan aikace-aikacen da gwamnatin su sai wanda ya fito ya nuna wa 'yan jaridu aka ɗauka shi ne sababbin gidajen kurkuku saboda wanda ake da su sun ciccika babu inda za a kai mutane saboda haka babban aikin da ya fito ya nuna mutane ya yi shi ne ya gina sababbin kurkuku inda zai kai jama'a to ya yanke musu hukuncin kisa ya ji kalubale kasashen duniya da ana cewa ba a yarda da wannan hukunci ba wani irin hukunci ne a zama daya a yanke wajen mutum 300-400 hukuncin kisa alkali a zama daya a gabansa akwai takardu shafukansu sun dubinnai ne yaushe iya karanta su ya karanta shafi 1,000 a cikin minti 17 ya ce ya gamsu ya yanke hukuncin kisa hukuncin kisa ai ba wasan ba karamin hukunci ba ne so sun yanke wa mutum mutane sama da 2,000 da wani abokin ciki su ina aka taɓa yin wannan a duniya babu inda za ka kwatanta wannan sai lokacin 'yan nazi su ne suka yi irin wannan kashe-kashen to yanzu gashi nan yana neman ya jefa kasa cikin yakin basasa domin ya fito yana cewa to duk wanda suka yanke hukunci kisa sai sun zartar tunda an kashe musu nasu to su ma sai sun zartar abinda wasu daga cikin wato masu shari'ar al'amura suke cewa yana daga cikin dalilin da zai sa su kashe wannan mutum dan sun kashe shi ya samu damar ya zama shimfida ce da zai kashe waɗanda ya kama abokan husumarsa a siyasance ya kashe su to yau din nan kuma yau din nan sun je sun kashe wasu daga cikin su ƴan uwa musulmi din sun kashe wajen mutum tara shugabannin su suna mitin akwai kwamitin kula da waɗanda aka kakkama da iyalan waɗanda aka kashe sun yi kwamiti wanda za su kula da iyalansu da kuma wanda za su kabi case din waɗanda aka kakkama cikin su akwai wani babban lauya wanda da dan majalisa ne ana ce shi Nasirul Hafi to suna meeting a 6 October sunan wani dan gari ne haka daga Al-Qahira bai tafi awa ɗaya ba haka suna meeting a wani gida sun je da azhar din nan sun je sun tare su a cikin gidan sun kamo su tara sun kai su wani wuri duk sun harbe su sun sanarwa da kafofin watsa labarai cewa sun harbe wasu ƴan sunkuru da makamai a hannun su sai daga baya aka samu labarin ashe ga waɗanda suka harbe to me yake so garin ya kama da wuta saboda ai ta kashe gashi can a Sina ana ta ba ta kashe ana ta kashe sojojin Masar ko yau an kashe sama da wajen mutum 29 a Sina ga inda ake kashe musu mutane gashi kuma nan inda yake kashe wasu ga masu amfani da makamai wajen yakarsa nan kuma shi yana yakar ƴan siyasa to babu shakka wannan ba karamin tashin hankali bane ya kamata a yi addu'a saboda ni abinda na fuskanta duk irin abinda yanzu ake fama da shi a kasashe na musulmi da ma da wani musulmin ba wato akwai tasirin mugun shugabanci na kasashen laraba da suka riƙa wato shugabanci na mugunta da yakan dukkan wani wanda ba su yarda da shi ba ko dukkan wani wanda suke tuhuma su zo su yaki addini karara yanzu ka duba abin da ya faru a Tunis mutum ɗaya ne ya shiga hotel na ƴan yawon buɗe ido ya kashe wajen mutum 30 amma maganar da ake yi yanzu an rufe masallaci 80 ana yin abin kashe gari aka ba da umarnin a rufe masallaci 80 mutum ɗaya bincike aka yi aka gano masallaci 80 a Tunis suna da hannu wajen wannan harin shi kansa wanda ya kai harin waye shi ya aka yi su waye suka turo shi amma an rufe masallaci 80 Tunis din nan sama da shekara 60 an kakkaɓe musulunci da ƙasar mulkin Bourguiba da mulkin Shi bin Ali dukkan wani abu sunan shi musulunci sun kakkaɓe shi ta kai masallaci wannan in za ka zo masallaci sai kana da kati sai kowa in zai shiga masallaci yana da kati da rijista na masallacin da yake sallah sauraka baka isa ka shiga wani masallaci baka yi sallah a ciki tunda baka da kati don haka limamin ya san dukkan wani da yake zuwa sallah gurin sa ba a magana irin sallar asuba kuma aka samu cewa mutum ya fi zuwa sallar asuba ito ya gama yawo za a neme shi a rasa alamar yana san addini kenan Jami'atu Zaituna za ku ji ina faɗar wani malami na tafsiri ibn Ashur Muhammadu Tahir ibn Ashur su ne manya-manyan malamai Zaituna Jami'atu Zaituna ta yaye malamai manya-manya na addinin musulunci bin Ali shi ya soke ta ya ce ba za a ƙara koyar da musulunci a cikinta ba dukkan wani abin da aka sani na addinin musulunci da koyar da manhaja ta musulunci a makarantun Tunis duk gaba ɗaya an soke ta babu sai dai a koyar da manhaja irin ta ƙasashen Turai to inda wannan yana maganin abin da suke cewa ta'addanci ai da ya kamata ka a samu wannan a ƙasar su ashe ka gaba wannan shine yake ba karantarwar musulunci take kawo ta'addanci ba ko da a waɗanda suke yakar musulunci su suke haifar da ta'addanci yanzu waɗannan masallatai da aka rufe 80 wani malami ne na jena magana malami ne a jami'ar Sorbonne ta Faransa malami ne na political science ba ma malami na abin nan ba amma yana sukan abin da gwamnatin take yi masallatan nan ne ake koyar da mutane menene musulunci, ake saitin kofalan samari, in ka rufe su ina kake so wannan samarin su tafi, za su je neman musulunci cikin internet da YouTube, anan za su karanta abinda kuma duk suka samu akan shine musulunci, shi za su je su dambaka. Ka taimaki musuluncin kenan, malaman da za su koyar da mutum musulunci su ba su tarbiya a aikace, ka rufe musu masallatai su ma ka tome su ka kama su, me kake so ka yi? A Kuwait an kai hari a masallacin ƴan Shi'a, an zo wasu suna cewa a duba manhajar makarantu, dole sai an sake manhaja kuskure ma. Me ya alakar manhaja da kai hari? Kai hari wani guri a kashe wasu, me ya alakar ta da manhaja ta koyarwa Qur'ani ko hadisi ko fiqh da ake koyarwa a makarantu? Me ya alakar su? In wannan yana da alaka, to da ba a samu kai harin hare-hare a Faransa ba, ko a wata ƙasa ta Turai, su ma manhajar musulunci ce su sa aka yi haka, suna da wata manhajar musulunci ne su, amma an samu irin wannan hare-hare a ƙasashensu. Dan menene su san da aka yi hari? Sai ka tumi musulmi, ka tumi musulunci, ka tumi karantar wata musulunci. Babu shakka wannan zai nuna maka wata hukuma ce da ma an aje ta, jira ake a samu mata lokacin da za a fito da ita, ba wai wani abu ne yasa aka fito da ita ba, a ajiye take, a yi abu yau gobe ka ɗauki ƙudurin rufe masallatai 80, kaga ba wai bincike kenan aka yi ba. Ana kai hari aka kashe wannan mai shigar da ƙara, babban mai shigar da ƙara na gwamnati, shugaban ƙasar yana zuwa gurin jana'iza, ana jana'izarsa yana cewa daga cikin kurkuku aka ba da umarnin a kashe shi, su a yake tuhuma su murma Muhammad Bursi. Aka ɗauko wani hotonsa yana cikin keji, yayi haka ya gyara rigarsa, aka ce to ya ba da signal ne cewa a yanka mutane, gashi ma aka riƙa nuna abin zabban dariya, rigarsa ce haka ya gyara, aka ce ai alama ce ya ba wa yaransa cewa su yanka, shi yasa suka fara kashe mutane. To waɗannan abin da suke yi duk su suka dagula duniyar, wallahi duk wannan abubuwan da ake ta fama da su a duniya, ISIS waye duk waɗannan su suka jawo su, abin da suke yi so sai mun taya ƴan uwanmu da addu'a, a ko'ina suke ana cikin bala'i, mutanen Syria kullum cikin ruwan bama-baman daram-daram na bama-bama ake musu, a gidaje, a kasuwanni, a masallatai, a asibitoci, a makarantu, ba inda aka bari, ba inda za ka shiga ka tsira. Kuma wanda yake yin wannan an san wane ne, yana nan yana ci gaba da abinsa, ba wanda ya damu da shi, duk duniya an zira masa ido. Sai wani ya kai hari wani, sai a zo a kwashe musulmi ko a zo a takura musu a hana su addininsu. To babu shakka wannan barbadawa garwashi ne, wato Petri, abinda yanzu shi sisi yake so ya yi a Masar, garwashi ne yake so ya ɗauko abinnan dram-dram na Petri ya zuba Masar. Muna fatan Allah ta'ala ya tsare su, kuma duk kasashen musulmi Allah ta'ala ya dawo musu da zaman lafiya, za su shugabanni masu adalci na kwarai, wanda za su yi musu hukunci na adalci, hukunci na addini. Allah ta'ala ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, kuma ka haƙurƙurtar da kanka tare da waɗannan da suke bautar ubangijinsu safe da yamma, yuriduna wajha, suna nufin fuskarsa, wala ta'du aynaka anhum, kada idanuwanka su tsallake su, turidu zinatal hayati dunya, kana nufin wata ƙawa ta rayuwar duniya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, kada kai biyayya ga wanda muka shagaltar da zuciyarsa ga barin ambatanmu, wattaba'a hawahu, ya bi son zuciyarsa, wa kana amruhu furqa, kuma al'amarinsa ya tabbata a sakwarkwace a lalace. Da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan aya ta sauka ne game da manya-manyan mutanen Makka, ashrafu a Quraysh, manya-manyan mutanen Qurayshawa waɗanda suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka neme shi da ya kori waɗanda suke tare da shi na talakawa, waɗanda suke ganin su ba su isa ba, su a zauna da su su kadai su kuma wadancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanadar musu da wani majalisi su kadai kada ya rika hada su guri guda ana zaunawa saboda haka ya kori irin su Bilal irin su Ammar ibn Yasir irin su Khabbab ibn al-Arat irin su Abdullah ibn Mas'ud da ire-iren waɗannan da ake ganin kamar bayi ne ko ku a wasu ne waɗanda ba su da gata ba su da galihu ba su da kuɗi ba su da milki ba su isa komai ba to wannan ita ce buƙatar manya-manyan mutanen Qurayshawa da suka gindaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in suna in yana son su yi imani cewa ya kori waɗannan ya yi musu majalisi daban su ma a yi musu nasu majalisi daban amma ba sa so ana haɗuwa guri guda ana yin haka su za a raina su Allah ta'ala ya hana shi kamar yadda a cikin suratul al'an'am wala ta'tul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay'in wala min hisabika 'alayhim wala min hisabika 'alayhim ma 'alayka min hisabihim min shay' wala min hisabika 'alayhim min shay' fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'tul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi kada ka kuskura ka kori wadanda suke bautawa ubangiji su safa da yamma yuriduna wajhahu wanda suna nufin fuskarsa ma alayka min hisabihim min shay hisabun wato hisabun su ba akan kai yake ba su ma kuma hisabun su ba akan kai yake ba hisabun su ba akan kai yake ba hisabun ka ba akan su yake ba wala min hisabika alaihim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin idan har ka kore su to zaka zamo cikin azzalimai Allah ta'ala anan kuma ya ƙara ƙarfafa wannan anan sai aka ƙara ƙarfafawa can aka ce kai ya kore su nan kuma sai aka ce ya haƙurƙurtar da kansa ba maganar ma kawai kora ba a'a yayi haƙurin zama da su subir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum kai ha haƙurƙurtar da kanka wajen zama tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam sittata nafar mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam mu shida fa qala al-mushrik kuna lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mushrikai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam itrud haula ila yashri'una alaina ka kori wadannan dan kada su rika yi mana rashin kunya qala abin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudayl wa Bilal wa rajulai wa rajulani nasitu ismaihima yace mun kasance ni inji shi Sa'ad ibn Abi Waqqas ce ni ne da Abdullahi dan Mas'ud da wani mutum daga kabilar Hudayl da kuma Bilal da wasu mutane guda biyu wanda na manta sunan su aka ce ya kore mu in suna so su rika in ana so su rika zama a cikin majalisarsa Sa'ad ya ce fa waka fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yaqa abinda Allah ta'ala ya ga dama ya auku ko ya darsu a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya darsu fa haddatha nafsahu sai ya zantar da ransa wato sai ya ji a ransa to ko maslaha ya ce wa waɗannan bayan Allah su kauce su daina zuwa majalisar ko ku a yi sa musu su majalisar su daban waɗannan su ma ya ware musu tasu daban fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wala ta'tul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke bautar ubangijin su safe da yamma yuridu na wajha wanda suna nufin fuskarsa Allah ta'ala ya ce wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma alladina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke bautar ubangijin su suke ambaton Allah ba dare ba rana suke yin la ilaha illallah suke haqal ta'midi suke tasbihi suke takbiri suke roƙon sa dare da rana sawa'un masu kuɗi ne ko marasa shi ne masu wadata ne ko marasa wadata ƙarfafa ne ko masu rauni ne matukar dai sun hada wannan sifa wannan sifar ita ce za ta hana ka kore su sifar da za ta hana ka kore su saboda yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi sawa'un suna da kuɗi suna da wadata ko ba su da wadata suna da mulki ko ba su da mulki ƙarfafa ne ko ba su da ƙarfi suna da dangi ko ba su da dangi a maka matukar dai suna karkashin alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi wannan ita ce sifar da za ta sa kada ka kore su ba wai anan Allah ta'ala ya duba kawai talaucin su bane kawai saboda suna talakawa su zauna a'a saboda yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi saboda kowane ne ya cika wannan sharadin to ka zauna da shi su ma in suna so su zo a zauna tare Allah ce bil gadati wal ashi safa da yamma an faɗi safiya da yamma wasu malami suka ce saboda su ne lokacin da aka fi gafala gabaran al gadat shine daga hudowar abin nan daga hudowar al fijr zuwa hudowar rana shi ake kira al gada al ashi kuma daga hudowar rana zuwa faduwar ta duk sunan shi al ashi saboda haka suna ambatar Allah a waɗannan lokuta saboda lokuta ne da yawanci mutane ake gafala daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana zuwa hudowar rana wannan shine algada al'ashi daga al'asar akwai daga al'asar zuwa faduwar rana shine al'ashi to galibi waɗannan lokuta ne da mutane suke shagala inda safe ne an yi sallar asuba to wani ya tafi ya koma bacci wani ya bude BBC wani ya bude kowa yana da ya shagala da wani abu daban ce bari a dan ƙara matsewa shikenan sai koma ya kwanta to amma ko da zai zauna a masallaci ya dauko Qur'ani ya ta karatu haka nan in yamma ta yi a lokacin ɗan kasuwa ne ya shagala batun lissafin kuɗi mai aka samu yau riba aka ce waye ya biya kuɗinsa waye bai biya ba waye muka ba wa bashi a bani list saboda ka yi shagala da wannan in ma'aikaci ne yadda zai tafi gida ya gaji su haka wani lokaci mutane an shagala to su kuma a lokacin sukan ƙara ƙaimi wajen ambaton Allah shi yasa aka ambaci waɗannan wasu lokuta wasu kuma malamai suka ce a'a waɗannan lokutan suna wakiltar duk lokaci ne saboda haka kamar a ce waɗanda dimin da'iban suna cikin ambaton Allah kamar ka ce da Hausa ba dare ba rana in ka ce ba dare ba rana kana nufin a kowane lokaci to wasu malamai suka ce bil gadati wal ashi ana nufin ba dare ba rana suna ambaton Allah Allah ce wala ta'du aynaka anhum kada idanunka su tsallake su kada ka tsallake su zuwa ga wasu ka nemi zama da wasu mutane manya masu daraja kawai dan kana su ga cewa wannan zai kayata maka majalisinka a samu wasu manyan mutane waɗanda suna da daraja suna da mukami suna da matsayi waɗanda suke da fada a ji turidu zinatul hayatid dunya kana nufin wato tsawar rayuwar duniya to kada kai haka wanda yayi daidai da fadar Allah wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa da Allah ta'ala yake gaya masa cikin suratul qaha to kada kai idan ka mika idanunka zuwa ga wato kada ka kai ganinka zuwa ga abinda muka jiyar da su dadi da shi muka jiyar da wasu nau'uka wasu mutane daga cikin su dadi da shi zaharatul hayatid dunya wannan kawace ta rayuwar duniya linaftinahum fihi ko min haka ne dan mujarraba su mujarrabe su a cikin wannan abu muga zai sa musu girman kai ko ko a zai kara musu tawalu wa rizqu rabbika khairun wa abqa amma arzikin da ubangijinka zai baka shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya daga cikin niyarsa ya fatattaki waɗannan bayan Allah ce ya kore su ko kadan Allah ta'ala ya hana shi a aikata haka kamar yanda yace da shi walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka wato annabawa lalle tabbas in kai shirka ayyukanka za su rushe kuma za ka zamo daga cikin hasararru ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai taba yin shirka ba Allah ta'ala ya tsare shi daga fada shirka to amma aka fuskantar da wannan hali zuwa gare shi dan ya zama gargadi ga wasu waɗanda za su zo baya a sani cewa idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk matsayin da ya taka ubangiji ta'ala ya masa wannan jan kunne to ina ga wani kuma ba shi ba babu shakka ko wane ne shi ya fi cancanta a gargade shi da irin wannan gargadi Allah ya ce wala tuqai man aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai da'a ga wanda muka shagaltar da zuciyarsa muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambaton mu muka gafalar da zuciyarsa ya maida hankalinsa gaba daya zuwa ga yaya zai gina kansa yaya zai tara dukiyarsa yaya zai gina ƴaƴansa yaya zai tattara ko zai tara kayan jin dadi kayan alatu na duniya ya zai biya sha'awansa na nan duniya ya manta da Allah babu Allah a cikin zuciyarsa domin zuciya idan gaba daya aka cika ta da san waɗannan abubuwa to zai kasance kuma wannan zuciyar za ta gafala ga barin ambaton Allah ba za ta tuna Allah ba. Allah kuma ta'ala sai ya ƙara mata gafala, falan ba zabu azabar Allah ku. Yayin da suka karkace sai Allah ya ƙara karkatar da zuciyarsu. Saboda haka yayin da suka shagala da waɗannan abubuwa na duniya su ma Allah ta'ala sai ya ƙara jefa musu gafala a cikin ransu, ya kuma rika yi musu talala a cikin abin da suke kai suke aikatawa har kwanakinsu na duniya su zo su kahare, su je su haɗu da abin da za su haɗu da shi na azabar Allah wacce take jiran azzalimai. Malam Ibn Taymiyyah yana faɗa, yake cewa al-ghaflatu wa shahawatu aslu sharri, gafala da sha'awa su ne tushen dukkan wani sharri. Duk wani sharri tushensa yana samo asali ne daga gafala da kuma sha'awar zuciya. Ya kawo wannan aya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. San zuciya shi kadai, inji malai yace san zuciya shi kadai ba zai sa ka aikata laifuffuka ba, sai idan akwai jahilci tattare da mutum. Duk mutumin da ya san cewa abu kaza na aika sashi, tabbas ina da yaƙini da sakankan cewa ga sakamakon da zai faru gare ni, kuma baya da daɗi, ba zai bin daɗi ba, to za a ga mutum ya guje ma wannan abu. Yayin da kaga ya aikata shi, to ya zuciyar shi ta gafala daga wannan abu, ya jahilci aƙibar abin da yake yi, yana ga abin da yake yi babu wani tutarwa a ciki. Ce dan a ɗabi'a ta ɗan adam, a ɗabi'a ma ta dukkan wata halitta da Allah ta'ala ya bata guzurin hankali ko ya yake, ba za ta dushi abin da ta san zai cutar da ita ba. In kuma har kaga ta doshi abin da zai cutar da ita, to akwai tawayar hankali a ciki. Ashe kaga sha'awa ita kadai da bin son zuciya shi kadai ba shi ne zai sa a samu aikata laifuffuka ba, sai idan akwai gafala, sai akwai jahilci. Akwai gafala yayin da mutum yake bin son zuciyarsa, yana yin wasu abubuwan da za su cutar da shi, gaba ɗaya baya tunato irin mugun sakamakon da zai biyo baya. Inda yana kawo wannan, to bisa ɗabi'a ta ɗan adam zai janye. Wannan shi ne abinda Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa. Allah ce wa kana amruhu furda, kuma al'amarinsa ya kasance da asakwarkwace a lalace, ya zama duk al'amarinsa a lalace. Wasu malamai sun fassara al-furud anan daga cewa daga ifrat ne, shine mujawazatul had, wa kana amruhu furda, wato al'amarin sa ya kasance ƙetare iyaka ne, ƙetare iyakar inda Allah ta'ala ya aje shi, yana over estimating din kansa, kamar yadda waɗannan suke cewa nahnu ashrafu mudar in aslamna aslama an-nas, suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin cika baki da holomo da kafafa cewa ai mu ne ashrafu mudar, mu ne manya a cikin ƙabilar mudar, in har mun buka musulunta kowa ma zai musulunta. Da haka kawai ka share waɗannan bakin da waɗannan ƴan jigar-jigarin, ya zama da mu majalisar tamu ce, mu ne a gaba, don in muka yi haka kai ma za ka samu maslaha. To kaga me ya ja wannan girman kai? Girman kai da jin su wasu ne, da wuce iyaka wajen maganganu, faɗar duk abin da ya zo bakinsu. Shi yasa wasu suka ce wa kana amruhu furta, al'amarinsa ya kasance ko al'amarinsa ya kasance ƙetare iyaka, ko kuma al-furud daga al-tafrid ne, wato sakaci al-daya, sakaci da sakwarkwacewa da lalacewa. Wato dukkan wani wanda zai manta da Allah ya rika bin san zuciyarsa, to al'amarinsa ba zai je ko ina ba, lalacewa zai yi. Irin wannan bukata da Qurayshawa ko waɗannan manya-manyan shugabannin Qurayshawa suka bujirowa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita, suka gindaya masa ita a matsayin sharadi na cewa sai ya cika wannan sharadin, in suna son, in yana son su rika zama da shi, su ji abin da yake faɗa, ya su yi imani, ya kori waɗannan talakawa, ya kori waɗannan masu rauni. Irin wannan bukata ita ce bukatar da Annabawa suka rika samun irinta tun farkon manzo na farko da Allah ta'ala ya fara aikowa duniya, shine Annabi Nuhu alaihi salam. Mutanensa abin da suka nema kenan, wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i, ce ma naraka illa basharan mithlana, wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i, wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Abin da suka faɗa wa Annabi Nuhu kenan, bayan yayi musu wa'azi, ya kirawo su suka ce ma naraka illa basharan mislana, mu muna ga kai fa mutun ne kaman mu, ba ka da wani fifiko akan mu. Wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna, ba mu ga waɗanda suka rika bin ka ba, suka yadda da kai, suka zama mabiyanka, sai waɗanda suke kaskantattu ne a cikin mu, daga bayi sai masu ƙananan sana'o'i, sai wanda ba su tara komai ɗan talakawa, su suke bin ka badiyar ra'ayi, wanda ba su da wani zulfin tunani, tunaninsu sama-sama ne, ba su da zulfin tunani, ba su da hangen nesa, ba su san rayuwa ba, su suke bin ka. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, ba mu ga da me kuka fi mu ba. Bal nadhunnukum kadhibina, kai muna tsammanin ma duk ƙarya kuke, duk wani abin ƙarya ce, ba gaskiya kuke ba. Wace ansa annabi Nuhu alaihi salam ya ba su, ce wa ma ana bi tsari lil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Annabi Nuhu abin da ya gaya musu ke, ce wa ma ana bi tsari lil ladina amanu, bai zama ni ne zan zama wanda zai kori waɗanda suka yi imani ba. Innahum mulaqu rabbihim, masu haɗuwa da ubangijinsu ne, abinda da suke yi bautar Allah suke yi, ba ne suke bautawa ba, kuma za su je su haɗu da ubangijin da suke bautawa. Zai tambaye su me ya faru, duk da yafi kowa sani. Walakinni araakum qauman tajhaluna, na dai ga ku mutane ne jahilai, wawaye, ba ku da hankali. Kaga ya ba su ansa, ya ce wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in tarattuhum, ce ku mutane na, wane ne zai taimake ni a gurin Allah, waye zai kawo min agaji idan azabar Allah ta zo kama ni yayin da na kori waɗannan bayin Allah? Akwai wanda zai taimake ni? Babu. Afala tadhakkaruna, ba za ku yi tunani ba? To haka annabawa suke, mabiyansu za su kasance su ne a du'afa, du'afa su suka fi yawa, ba wai an ce duk wanda ya bi shi ba a lokacin da'if ne, a'a, su suka fi yawa. A Makka akwai manya-manya waɗanda suna da daraja, kuma suna da ƙarfi, suna da ƙabila, sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko, irin sayyidina Umar, sayyidina Abubakar, sayyidina Usman, duk manya ne. To amma marasa galihu su ne suka fi yawa a ciki, su suka fi yawa a ciki, shi yasa ake ambata su. Shi yasa da Hiraqul ya tambayi Abu Sufyan cewa su wane ne suke yi wa suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam, manyan mutane ne ko ko a masu rauni? Yace a gaskiya dai masu rauni ne, har yanzu dai suke bin sa. Yace to waɗannan daman su ne mabiya annabawa. Wataƙila wani yayi tambaya ko ya ce dan menene annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya kori waɗannan talakawan ba, masu raunin nan, dan ya samu waɗannan manya-manyan su yi imani, wala'alla in sun yi imani kamar yadda suke faɗa, in aslamna aslaman nas, wala'alla in sun yi imani mutane da yawa waɗanda suke bayan su sai su yi imani, mabiyansu da yawa za su yi imani. Sannan akwai waɗanda su ma suna son su yi imanin, amma tsoron waɗannan ya hana su yi imani. Kaga in aka kori su waɗannan talakawa, waɗannan manyan suka yi imani, kaga masu son su yi imani tsoron su ya hana su yi imani, su ma sai su yi imani. Sannan su ko waɗannan masu rauni din, ai masu waɗannan ƙarfafan su suke azabtar da su, su suke wahalar da su, su azabtar su da Bilal, su waye ai su suke musu azaba. To in aka ce su su Bilal din su kauce, waɗannan su zo su musulunta, ai kaga an tsiratar da su Bilal, ba kaga an samu maslaha ba? Ta kila wani ya ce to kaga anan me ya hana a yi haka don a samu wata babban maslaha, ko da kuwa za a yi wata mafsada ƙarama, korar waɗannan a ce su daina zama majalisa mafsada ce, amma shigo da waɗannan a magance wata babban mafsada da suke haifarwa a waje, to ya fi zama alheri sama da a kiyaye wannan mafsada ɗin, ka a zo da ita ƙarama. Ce kuma ƙa'ida ce ta musulunci, dab'u matsal mafsadatul kubra birtikabil mafsadatul sugura, ai musulunci ya zo da wannan ƙa'idar, in akwai wata mafsada babba ga wata mafsada ƙarama, ba za a iya kawar da babban ba sai an yi ƙaramar, to sai a yi ɗan ƙaramar don a magance babban, ai wannan ƙa'ida ce a musulunci. Ko ku a'a, tahsilul maslahatul kubra bitakwitil maslahatul sugura, idan ga wata maslaha nan ƙatuwa, ga wata ƙaramin maslaha, amma babbaccen ba za a same ta ba sai an haƙura da ƙaramar, to ai a ƙa'idar musulunci ana cewa to a haƙura da ƙaramar don a samu babbar. To dan me anan ba a yi haka ba, ga shi in sun musulunta, ga maslahar da za a samu mai faɗi, su ma masu rauni ɗin nan sun samu kuɓuta. tunda waɗannan su suka addabe su su suka kafa musu kahon zuka su suke bin su da duka da azaba kullun in yau suka musulunta kaga yato an samu hutawa wata kila wani yayi wannan logic din yace to dan menene bai yi haka ba to kamar yanda hadisin sa Abu Abi Waqqas ya nuna yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zantar da kansa ko yayi haka dan a samu wannan maslaha din amma Allah ta'ala sai ya saukar da aya to wala taqrunu alladhina yaquluna rabbuhum bil ghalati wal ashi kakka kuskuraka kore su ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatadrudahum fatakuna min adh-dhalimin in kai haka fatakuna min adh-dhalimin annabi ya fasa abinda zai iya zama wato shine ansa na wannan maganar fuska biyu ce fuska ta farko Allah ta'ala ya san cewa waɗannan kafirai ba za su yi imani na gaskiya ba imanin da za su yi ba su yi gaskiya ba ko da za su yi imanin imani ne sama-sama imani ne a zahiri kawai a fili kawai amma ba har zuci ba to kaga wannan imanin nasu na je kana yi ka bai kamata ya sa a sarai da alfarmar waɗannan talakawa masu da'a ga Allah ba saboda haka aka hana shi ya yi musu biyayya wala ku fa'i man alfanna qalbahu aka ce kada kai masa biyayya saboda in ma sun imani ba imanin gaskiya za su yi ba sannan fuska ta biyu shine a ce tana yiwuwa Allah ta'ala hakika ya san cewa korar waɗannan talakawa waɗanda suka riga kowa shiga musulunci nan suka karɓi addinin nan suka watsar da komai nasu suka rungumi ibadar bautar Allah korar su da ainihin kashe musu gwiwa da tozarta tasu alfarmar a nuna cewa su ba su isa ba don a jawo waɗannan masu wadata ɗin a daɗaɗa musu wannan zai sa dukkan wani talaka da bai musulunta ba sai ya ji to shi ma ba zai shiga musuluncin ba ce a to gashi nan ya shiga kawai ya koma gindin masu kuɗi ya tare saboda haka shi ba zai shiga musulunci ba shikenan kuma sai a riƙa muna da zato ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wataƙila ma cikin waɗannan talakawa da suka musulunta wanda bai daɗe da musuluncin ba wataƙila ma ya ridda ya ce to tunda abin wulaƙanci ne shi ya fasa shiga musulunci to kaga anan akwai darar babba akwai cutarwa babba cutarwa ta fuska biyu ta fuskar waɗancan da ba su shiga musulunci ba ba za su shigo ba suna nan kuma jingim su suka fi yawa talakawa ai su suka fi yawa kaga an hana talakawa masu yawa shigowa musulunci sannan waɗanda suke ciki su kuma a yi tasbidar da wasu saboda a daɗa ma wasu masu wadata ƴan kaɗan su nawa ne waɗannan ashraf ɗin ai wasu da yawa dan a daɗa musu yawa dan a daɗa musu rai sai a ɓata wa jumhur galibiya sai a ɓata musu yawa a ɓata musu rai kaga baya cikin maslaha to shi yasa Allah ta'ala sai ya hana shi yace kada kai wannan sannan wannan ayar tana nuna cewa duk wata da'awa duk wani kira zuwa ga addini baya tsayuwa akan mutanen da suke ganin su sun karɓe shi ne saboda suna ga yana da ƙarfi ko ku a'a sun karɓe shi ne don su shugabanci jama'a don zama su ne shugabannin jama'a saboda haka ba za su shiga wannan tafiyar ko kuma a'a don su biya wani burace-buracensu wani abu da suke kwaɗayi wata buƙatar su da suke so su cimma don su cimmata ta ƙarƙashin wannan addini ko su mai da addinin wani abin kasuwanci za su ne tara duniya da shi waɗannan ba za su taɓa yin wani amfani ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watsar da waɗannan mutane in dai haka za su shiga musulunci to za su shiga musulunci ne da buƙatar su ba za su shiga musulunci ba ne don sun samu gamsuwar cewa musulunci addini ne da ya kamata su shige shi musulunci addinin gaskiya ne a'a sun shige shi ne domin su zama su shugabanni a ciki to duk wata tafiya da wani zai shigo cikinta da niyyar shi ya zama shugaba to ɓata ta zai ba gyara ta zai ba saboda haka a da'awa tana tsayuwa ne akan zukatan da suka rike ta don Allah suka yadda za su sadaukar da kansu don Allah ba wani amfanin duniya suke nema ba suna neman yardar Allah ne kawai kuma su waɗannan jima-jiman Qurayshawa da a ce sun tsaya sun yi tunani sun tuna Allah da sun saukar da kansu sun yi tawalu'u sun yarda cewa shi musulunci ba addini ne da yake zuwa dan ya rarraba mutane ya ce kai dan gidan suwa ne ni don haka kai na daga ka kai kuma dan gidan suwa ne ni nayi kasa da kai a'a addini ne da yazo dan ya daidaita mutane duk wanda ya shige shi da wanda ya dade a ciki da wanda aka haifa a ciki da wanda ya shige shi yau a gaban Allah ta'ala duk ɗaya suke babu wanda ya kore sai wanda ya bi tsoron Allah da wanda yake da wadata da wanda yake talaka fituk baya da cinye ko na gobe a gurin Allah duk ɗaya suke ba wanda ya kore sai wanda ya bi tsoron Allah shi haka ɗabi'ar addinin take to amma sun jahilci wannan su sun ga cewa addini ne da yake karkasa mutane gida gida aji aji saboda haka kowane aji a aje shi wani aji a bashi wani matsayi a ce to shi wannan shine ajin ajin da yake kowa wanda shi ko musulunci ba wannan yazo ba yazo ne ya tabbatar da cewa abinda yake valu abinda yake kima ce za a kimanta mutun da shi shine abinda yake cikin zuciyar shi ne tsoron Allah wannan shine abinda musulunci yazo ya tabbatar su kuma abinda suka zo da shi sun zo su rushe wannan ne su tabbatar da wata wasu kiyam na jahiliya ana daukaka mutun ana daranta shi saboda gidan da ya fito saboda mulki da yake da shi saboda wadata da yake da ita wannan tasa ake abin nan din sa sannan wannan ayar kamar har ilahi tana nuna cewa kamar yadda sai a cikin tafsirin sa ita tana nuna cewa bai kamata a shugabantar ko a dauki wani abin koyi ba cikin mutane sai wanda zuciyar shi ta cika da tsoron Allah da san Allah harshen sa ya zama ne yana kwarara da ambaton Allah yana bin abinda Ubangiji ta'ala ya yarda ya bi yana gabatar da abinda Allah yake so sama da zuciyarsa yana kiyaye lokacinsa da abinda Allah ta'ala ya ce kiyaye lokacinsa da shi na ambaton sa yana gyara halayensa kuma ayyukansa sun daidaitu kuma ya kasance yana kiran mutane zuwa ga abinda Allah ta'ala ya kira mutane zuwa gare shi to wannan shine ya kamata ya zama abin koyi a cikin mutane Ibnul Qayyim al-Jawziyya a cikin littafinsa Al-Wabilus Sayyib yake cewa idza arada al-abdu an yaqtadiya bi rajulin falyanzur hal huwa min ahli adh-dhikri aw min al-ghafilin wa hal al-hakim alayhi al-hawa aw al-wahy yace idan mutum yana so yayi koyi da wani to ya duba shin yana cikin masu ambaton Allah ko yana cikin gafalallu shin yana cikin wadanda san zuciyarsa ne yake masa jagoranci ko ko wahayi alqur'ani da sunna ya duba ya gani fa in kana alhakim alayhi huwa alhawa wa huwa min ahli alghafla kana amruhu furta in ya kasance abinda yake masa jagoranci shine san zuciyarsa sannan kuma yana daga cikin gafalallu to wani al'amarin sa a sakurkuce yake zaka kai ya kuskura yace zai rike shi abin koyi ابن القيم يجي فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوئه فإن وجده كذلك فليبعد منه يجي يا كماتا متن يدو بما لمنسا دوان دا يريكيش أبن كوينسا دوان دا يميدشي أبن بنسا وتوان دا يكي بنسا سودا كفا لسودا الديني تو يدوبا إن يادنش تيوا bin san zuciyarsa yake yayi nisa da wahayin Allah da ambaton Allah to yayi watsi da shi yayi nesa da shi wa in wajadahu mimman ghalaba alayhi dhikrullah azza wa jalla wa ittiba'u sunnah in kuma ya same shi cewa a wannan mutum ne da ambaton Allah ya rinjaye zuciyarsa sannan kuma da biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa amruhu ghayru mafrudin alayhi ya zama ba mai sassakaci da al'amarin sa na addini ba bal huwa hazimun fi amrihi ya zama mai tsayawa da gaske cikin al'amarinsa falyastamsik bi gharazihi ce to ya rike wannan hannu bibiyu saboda haka wanda ya rike alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin koyi shi ake koyi da shi Allah ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa da ya haƙurƙurtar da kansa kaga wannan kira ne zuwa ga haƙuri bisa ga da'ar Allah wanda shine ginshikin haƙuri gaba daya in aka samu haƙuri bisa ga da'ar Allah to duk sauran wani nau'in haƙuri kuma zai samu za ka yi haƙuri alal masa'il yayin da ka yi haƙuri a bisa biyar Allah to ba za ka saba wa Allah ba za ka yi haƙuri an ma'asiyatillah sannan za ka yi haƙuri ala aqdarillahil mu'lima in dai an samu haƙuri bisa yi wa Allah da'a wannan ayar kuma tana nuna mana wato abu ne mai kyau mutum ya zama mai ambaton Allah ba dare ba rana domin Allah ta'ala ya yarda wa irin ambaton Allah ba dare ba rana ya kuma kirayi annabi sallallahu alaihi wasallam da bashi umarni cewa ya haƙurƙurtar da kansa tare da su, wanda ya nuna darajar ambaton Allah a cikin kowane lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit, misalin wanda yake ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar misalin mai rai ne da matacce. Allah ta'ala ka samu cikin masu ambatanka ba dare ba rana, kada ka sanya mu cikin gafalallu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure. Allah ya bi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.